tsakaninki na cewa kina ciyar da ƴaƴanki Allah ya miki albarka amma sai ki tura a sai miki kaya ko su kawo miki kaya ki biya Allah ya ƴaƴanki albarka Allah kuma ya sa musu alheri ƴaƴan mu gaba ɗaya Allah ya musu albarka Allah ya ji kan mijinki su kuma muna musu addu'a Allah ya gafarta mahaifinsu kuma Allah ya sa mu cika da imani
amin Allah ya saka da alheri wannan take cewa wai mijin miji ne ya cewa matarsa idan ya kuma dawowa gida ya tarbata nan a bakacin aurenta to washe gari wai sai ya dawo bata nan to sai daina kusantar ta tsawon wata tara sai yanzu wai take yawo makota take cewa baya kulata har sai ya jima dai to wai sai ya fada wa waliyanta cewa ai shi tsawon wata taran nan ai ya riga ya sake ta shine suke tambaya wai ya iddarta
na farko dai mace duk matar da mijinta ya ce mata in tai abu kaza a maimakon aurenta to idan ya dawo a tabbatar a tambaye shi a tabbatar kana nufin ka sake ni ne zai ce eh ina nufin na sake ki kuma ga takardar shaida ku rinka yin haka ku daina shiru ita ta dauka bai sake ta ba
suna da wannan tsara kai kusantarta ne ba yayi
yawa to shi kuma a wajensa ya sake ta dan haka ya sake ta amma ita bata dauka ya sake ta ba tunda ita ce za ta yi idda haka za ta fara idda ne a lokacin da ta tabbatar ya sake ta yanzu kaga wancan wata tara da suka wuce ai bata tabbatar ya sake ta ba haka babu hukunci akan ta na cewa ta yi idda yanzu daga lokacin da ta tabbatar ya gaya mata ko ya gaya iyaye suka gaya mata cewa ya sake ta to daga lokacin za ta fara lissafin idda ta wallahu a'lam
wannan take cewa shekarar ta hudu da aure ta ce amma babu wani zaman lafiya ta ce kuma auren soyayya suke da mijinta ta ce yaran su biyar to sai ya mata kishiya amma wai dama kishiyar yar uwarsa ce da ita zai aura ma iyayensu suka hana shi to amma yanzu kuma ya aure ta to dai yanzu take neman a bata shawara auren nasu ba zaman lafiya
to yawan zamantakewan mata yau a gidaje ba a zaman lafiya ba wani abu yake kawo ba sai son zuciya ko dai ta ɓangaren mijin ko son zuciya ta ɓangaren su matan na farko muna miki addu'a Allah ya zaunar da ku lafiya ke da abokiyar zamanki Allah ya kare ku da dukkan wani abun ƙi Allah ya kare ku da dukkan fitina Allah ya sa muku albarka a rayuwa ya ba ku haƙuri shawara ta biyu ita ce mijin ku daidai ya tara ku shi ne ya kamata ya magance wannan matsala na rashin zaman lafiyanku ya tsawatar muku ki gaya musu ya tsawatar muku ba daidai ba ne miji ya zuba ido ya bari mata suna fada tsakaninsu ba zai gyara ku na uku ke ɗin ki ji tsoron Allah ke da kika aiko tambayar duk abin da kika san kina yi wa abokiyar zamanki da yake hana ku zaman lafiya sai ki daina yi tunda abin yana damun ki a cikin aiko tambaya to ki daina in ba ki kula ta ne ki rinka kula ta idan wani abu ne yake hada ku ki kokari ki kau ki tseratar da kanki ko ki hana kanki aikata wannan abin da zai hada ku rashin jituwa abu na hudu ki dage da addu'a Allah ya zaunar da ku lafiya saboda Allah ya riga ya jarabe ku ya hada ku da miji daya wallahu a'lam
wannan take cewa ƙawarta ce wai saura sati biyu bikinta ta je ta yi mu'amala da tsohon saurayinta ta ce bayan an yi auren kawai wai sai ta fara ganin alamu na masu ciki sai ta je ta ɓarar da cikin to shi ne take kokwanto aurenta da mijin nata ya yi ko kuma bai yi ba saboda tabbas ta san ta yi wannan mu'amala kuma ta yi wannan cikin kuma ta zubar amma tana tsoron ta faɗa wa mijinta kar ya sake ta shi ne take tambaya menene shawara
abinda malamai suka ce ba a yin aure da ciki ke sa a yi shari'a ta kawo idda yanzu ka duba mata ce ta yi aure na sunna in aka sake ta ba za ta je ta yi wani aure ba sai ta yi idda iddan nan yana nuna mahaifarta ta tsarkaka ba komai a cikin cikinta sai ta je ta yi aure dan a nuna mana rashin halaccin a yi aure da ciki da lokacin da kike lalata da saurayinki tsohon saurayin ki to sai ki kokari ki dage daurin auren ko ki san wani abu da zaki kawo sai kin tabbatar kin istibra'i jini daya to ko dike ta ce sa TV ne kafin lokacin kin shiga gidan miji da ciki auren babu sai dai a saki aure sai ki je ki san yadda zaki da mun ko baki gaya masa ba ma aike sakakkiya ce ai dan haka ba aure da ciki kike ki san yadda zaki ba ki tsoron Allah Allah shiryar da ki wannan sai yake nuna mana wani abu da yake faruwa yau cin amana da ƴan mata suke yi wa mazaje a yau wallahi malam duk wanda zai aure ya dage da addu'a da roƙon Allah Allah ya kare shi kar ya jefa da cikin abin da samari suke cewa wajen gwal
gaskiya
yanzu wannan ka duba iya rashin mutunci ai kenan an saka ranar aurenta sati biyu ta je ta kwanta da tsohon saurayinta kuma ya mata ciki kuma ta ɗauko cikin ta kawo gidan wannan mutumin kuma yanzu ana mana fata ana so mu tabbatar shi kenan
gaskiya
ai akwai zalunci ai an zalunci mutumin nan ya zo ki sa shi ya ta renon ɗan da ba nasa ba in shiga uku kya san yadda za ki je ki waraka shi ne ki je ki gaya masa ki zauna sai kin jira cikin nan kin haifa ki mayar wa tsohon saurayin naki ai ta zubar da shi?
Ta zubar
Allah sauri sai kin gaya masa ai dole bayan ɗaura auren da ciki an ɗaura auren da ciki wannan wani abu ne daban ba a ɗaura aure da cikin wani shine amsar ba a ɗaura aure da cikin wani dole sai ya zama lafiya lafiya sai ku je ku sake sabon ɗaurin aure ni shine iya fatawar da na gamsu da ita zan iya bayarwa wallahu alam
Allah saka da alkhairi wannan take cewa tana tashi sallar dare to sai ta ware asabar da lahadi ba ta wannan tashin ko tana hutawa ne shine take tambaya hakan babu laifi sannan take cewa idan tana tasbihi idan ta tashi in tana cikin tasbihi haka wai sai ta kunna wa'azi saboda gudun shiga tunani shine ke tambaya babu laifi hakan shi ma
to na farko dai shine manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ahabbul amali ila Allah adwamu wa in qal aikin da Allah ya fi so wanda aka dawwama ana yi in an ce dawwama ba a fashi in kina so ki aikin da Allah yake so ko ya fi so to ba a fashi ta je ki fashi wata asabar da ladin litinin kuma ki mutu ai tun da Allah ya baki dama kina iya tashi ki sallar dare to ine miki albishir kin samu babban rabo a nan duniya Allah kuma ya cika miki a lahira ki ci gaba da yi ba daidai bane ki rinka wani fashin wani asabar da lafiya ita ce wani miki ki ci gaba da yi kullum sannan kuma kina zikiri ki kunna wa'azi shi ma ba daidai bane zikirin za ki ji ko ki bi ko wa'azin za ki bi ko ki ji ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi Allah bai taba sawa mutum zuciya biyu ba dole abu ɗaya ne idan kina zikirin nan ko kana zikiri mutum zai mai da hankalinsa ne da kalmomin da yake faɗa a cikin zikirin don su ƙara mai tasiri da kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala in taswihi ne take ka rinƙa tuna wannan taswihin idan hamdala ne ka rinƙa tuna wannan hamdalan ma'anarta in salatin annabi ne ka rinƙa tunawa to ya za ka zo kana zikiri kuma ka kunna wa'azi kana ji abu biyu kira lokaci guda nan kuskure ne ba daidai ba ne kuma ba wani matsala in kin zo yin tasbihin ki lokacin idan ki a farke in bacci ya dauke ki baccin ki shikenan Allah ya kawo lokacin da babu baccin sai ayi wallahu alam
mai tambaya ta gaba take cewa wace shawara za a bata mijinta ne ya ƙara aure amma wacce aka aura din bata tare ba tace tunda aka yi auren yanzu kullum baya dawowa da wuri amma da dai gaskiya yana dawowa da wuri shine take neman shawara a wajen malam ya za ta yi
to ko yana tafiya can ne inda tunda an daura aure gaskiya da alama tunda kaga kai tambaya tana zargi ne
gaskiya
to kin shiga garari Allah bai sauke na farko dai muna rarrashinki muna miki addu'a mijinki ya kara miki abokiyar zama Allah ya zaunar da ku lafiya Allah kuma ya rage miki zazzafin kishi idan kina so ki fita daga shakka da damuwa ki rutsa shi ki tambaye shi ki ce da shi mai gida da kafin kai aure kana dawowa da wuri yanzu kuma da kai auren nan duk da matar ba ta tare ba baka dawowa da wuri dan Allah ko za ka sanar da ni ina kake zuwa saboda ina shiga damuwa idan lokacin dawowanka yayi baka dawo ba kai hakuri ka ga mun inda kake zuwa in yayi shahada ya ga miki gurin amaryar sa yake zuwa sai ki ce masa to an fara rabon kwana ne kafin ta shigo sai ka dauki in ka fara rabon kwana to ka dauka mata kwana biyu ta kwana biyu kuma ka dawo idan ba a fara rabon kwana ba to yana zalunta ki matukar gurin ka yake tafiya ya halatta ya je wurin ta kwana biyu ya zo wajen ki kwana biyu duka-duka a dunkule tun macen da mijinta ya kara mata kishi ana mata wasiya da ta zama mai haƙuri don wallahi sai kin ga abin da ranki baya so wannan mazan wannan zamani dai kam sai dai haƙuri zan maimaita duk matar da Allah ya jarabe ta mijinta ya kara mata abokiyar zama ya mata kishiya to ta shiga makarantar haƙuri ta rufe ido dole ne wata rana sai kin ga abin da ba kya so kuma dole ne miji sai ya yi ɗaukin amaryarsa kamar yadda in mutum ya sai mota sabuwa yana ɗaukin ta kullum in mutum ya yi riga sabuwa yana ɗaukin rigar nan to dole wannan mijin naki sai kin ga wani rauninsa wani ɗaukinsa akan wannan amarya sabuwa da ya auro ki rufe ido kawai ki gani ba ki gani ba ki kai zuciya ki ba shekara ɗin shekara biyu insha Allah wataƙila gwamnatin za ta dawo hannunki Allah ya baki haƙuri Allah ya kwantar miki da zuciya Allah ya sa mijinki ya dawo gida ya rinka zuwa da wuri wallahi wala
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah tana so malamin ya ji hankali akan masu irin wannan ɗabi'a ta ce uba ne sai ya zauna a gida daga shi sai ƙaramin wando kuma duk jikin shi a waje kuma ya ce wa budurwa ƴarsa wai ta zo ta danna masa ƙafa ko kuma ya fito daga wanka daga shi sai tawul ya sa yarinya aiki ko wani abu makamancin haka idan matar ta yi masa nasiha sai ya ce wai tana fassara shi da wani abu
wannan wai rubutuwa aka yi
ba ta akaran iyata sosai ma
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah sauke wannan kuskure ne ko da ubanta ne ko da ubanta ne ai bai halatta ta ga tsaraicinsa ba yanzu in ban da rashin kishi da gajeren tunani ba mutum ya zo ya fita tsaraicinsa yarsa budurwa ya kira tana masa wani abu wannan to da ya za a ba za a fassara ka ba ga uwarta ya kira uwarta mara ta yi masa a ɗaki a mutunce amma ya zo ya kira yarsa budurwa ita za ta rinka zuwa tana masa matsa tana masa massage kar ku kyale shi kar ku yarda da wannan ku yaƙi wannan tunanin kuma ku yi faɗa da wannan tsari nasa na farko yarinyar idan ya kira ta ta ga babu sutura ta ce ta ƙi zuwa idan uban ya kira ta baya cikin sutura yana cikin tsiraici in ya kira ta ƙi zuwa me yasa nace ta ƙi zuwa ba ina goyon bayan ta saba wa ubanta ba dan idan ta je kuma za ta saba wa Allah to kar ta saba wa Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a da'a ga wani wajen wato wani mahaluki wajen saba wa Allah a lokacin da wannan yar sa budurwa zata je ta tarar da shi daga jeran wando ko daga shi sai dan tawul ya dan nade jikin sa ai dole akwai tsarancin sa waje to bai halatta ta ganshi ba to shi yasa bai halatta ta je ban ya kira ta ballanta na uwa uba yazo ya miƙe jiki wai yazo ta rinka lallatsa shi tana taba shi wannan shakkenci ne kawai ko kuma jahilci wannan jahilci ne ke uwar karki bari ki hana yar idan an yi magana yarinyar ta ce mama ne ta hana ni in yaso aje ai rikici ke da ke wanda in rikici da uwar ko ita uwar ta zo ta yi mata uwar a maimakon yar ta yi uwar ta zo ta yi mata mu ga zai ce a'a bana son naki na wancan nake so wato irin waɗannan maganganu injiniya wallahi suna ba ni mamaki wato a cikin irin wannan al'umma yanzu wannan mutum daidai ne wannan abin da mutumin yayi kai tsiraici ka zo ka kira yarka budurwa tana maka massage
wanda shiga mara kyau
kuma da shiga mara kyau kar a goyi bayan wannan barnar musamman a irin wannan zamani wanda yake akwai rashin aminci Allah kiyaye mu wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta sa kanwarta ta karbo mata canjin kudi amma bashi to da kanwarta ta karbo kudin bashi bayan wani lokaci sai ta bata ta mayar to ashe kanwarta ta bata mayar ba sai ta ajiye kudin so kuma sai ta rasu to amma ita ta ga inda aka ajiye kudin ba a mayar ba wai sai ta dauki kudin sai ta je ta samu wanda aka ciwo bashin a wajen shi aka ce wance ana bin ka bashi sai ta ce ai sai ya ce shi kuma ai kun ma ana bin shi ya yafe to shine take tambaya wannan kudin da ta ajiye da ta dauke nata ne ko kuma ya shiga gado
to ai asalin kudin ba na mamaciyar bane
ba na mamaciyar bane dama bashi aka sa ta ciwo
bashi aka sa ta ciwo
kuma bata mayar ba
kuma bata mayar ba
yauwa amma kuma ya ce ya yafe ita kuma to wannan asalin ita wacce
to amma bashin da ta ciwo da sunanta ne ta ci bashin
da sunanta ne
ta kawo wacan
sister dinta eh
to ai ba ita ta buƙaci kudin ba
ba ita ba ce
kenan kudin da aka bayar da ta karbo bashi ta ba wata ne
eh haka ne
dan tayi amfani da shi
eh amma ita ta ci bashi
yawa ita kuma aka dawo da shi sai ta cinye bashi
eh
ba ta cinye ba ta ajiye tana niyyar ta cinye ba ta mayar ba
a tana niyyar ta mayar ba ta mayar ba amma
ba ta mayar ba
ta rasu
to sai aka ce an yafe
yawa
wannan kudi to kudi dai na waccar wanda ta ci bashi ne ba na mamaciyar bace
okay
ba na wanda ta mutum bane
okay
saboda ai lokacin da ta je ta karbi kudin ba da niyyar ita za ta ci kudin ta karba ba innamal a'malu binniyat ta karbi kudin ne da niyyar ta kaiwa wata ta ci mata bashi
ta ma cin ai biya wajen biyan
yawa to kuma da aka ce an yafe bashin to kenan an yafe wanda ya ci me
bashin
wanda aka bawa bashi ya ci da aka kudin baya cikin gado kudin yana cikin wato wanda ta karbi bashin
ta farkon
wallahi alam
to Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa mutum ne yayi wasu hanyar samun alkhairi ba tare da waɗannan mutanen sun sani ba
na'am
to sai da alherin yazo a gare shi to shi kuma sai ya shiga wata matsala ta kudi sai ya ɗebi kudin ya dan yi amfani da su ba duka ba sai daga baya ya ba su raguwar kudin shi ne yake tambaya wai abin ya zama haƙƙi ne a kansa dole sai ya biya su wannan raguwar kudin da ya ɗiba zai je taimako ya nemo?
Da ya je neman taimakon ai kaga da sunan wasu ya ji
eh amma ba su sani ba bai faɗa musu ba
ba su sani ba na'am
eh
to su da suka ba da taimakon da sunan wasu suka bayar ai ba da sunan shi
ba da sunan shi ba
yawwa da haka kudi ai kaga ba nasa bane
ba nasa bane
ya dai aikin alheri ne Allah saka mai da alheri to sai bukata ta kama shi sai yayi amfani da wannan kudi to ko ba dade ko ba juma zai biya wannan kudi sai dai in yayi amfani da wannan kudin ne ta hanyar yi wa wasu alheri kuma dama ai bai gaya musu wadancan kaga dai ba shi yace ba ka fahimce ni
na gane
wallahi alam
wannan take cewa suna cikin damuwa ita da saurayinta suna son junan su amma iyayensa sun ki amincewa su nema masa aurenta dan Allah a taimaka mata da addu'a da kuma shawara
to Allah ya daidaita ku idan auren ku alheri ne Allah kuma ya kawo muku sauƙin al'amarin abu na biyu shawara da auren da aka ce iyaye ba sa son sa ina ba da shawara ga ma'auratan nan su haƙura da auren nan saboda bakin iyaye sannan kuma iyaye ana buƙatar albarkar su da sa hannunsu a cikin abubuwa duk da ba sharaɗi bane idan ɗanka zai aure ko ɗiyarki za ta yi aure sai irin matar da kike so ko kake so iyakaci ka ba mutum shawara ne kuma shari'a ba ta ce dole-dole yadda kake so ko ɗan da kake so shi ne zai aure ɗanka ba a ɗan da take so ne ko kuma matar da yake so amma dai iyaye suna ba da shawara to sai aka wayi gari yaro ya je ya rike to aure iyayensa suka hango wani abin da bai hango ba suka ce ba sa so a shawara ya haƙura da wannan aure shi ne ya fi alheri a gare shi ko ta haƙura da wannan aure shi ne ya fi alheri a gare ta kwanan nan wata ta yi min fatawa cewa ita fata sun saurayinta shi ma kuma yana santa amma iyayenta gaba ɗaya ba sa son saurayi ɗan uwanta ma ba sa son saurayi amma fa ita gaskiya tana son saurayinta zai iya yiwuwa kina son saurayin kuma a wayi gari naki iyayen ba sa son sa wala Allah san hango wani abin da bai hango ba ko sun san wani abin da bai sani ba ko a zuri'ar saurayin ko a ɗabi'ar saurayin ko a halin saurayin ina ba wa 'yan mata shawara ku daina jayayya da iyayenku lokacin da suka ba ku shawaran ga wanda za ku aura ina ba wa 'yan mata shawara da masu aure mazansu da matansu ku daina faɗa da iyayenku akan matan da kuke so ku aura idan Allah ya zarbe ka da uba da tibiri ko Allah ya zarbe ki da uwa da ta tibiri ta ce ba ta yadda da wannan auren ba ba ta so to a haƙura da auren a nemi wata a yi addu'a shi ne fi alheri a kan aje a yi auren nan alhali mahaifiyarka tana kallon yarinya na ba ta son ganinta ko ke ki je ki auri mijin da ubanki baya so ya haɗa ido da shi kar ku yi wannan kar ku yi wannan kar ku yi wannan ana iya ɓatawa da miji a rabu yana iya sakinki yana iya koranki yana iya sallamanki mijin wannan zamani har duka yake da zagi zai iya tona miki asiri bayan lokacin kin tozarta ya kore ki daga gidanshi alhali kin saba wa iyayenki da wani fuska za ki zo ki ga iyayenki duk da cewa wala Allah ana samun son zuciya wani lokacin iyayen amma iyaye lamarinsu yana da girma gaskiya dole sai an yi taka tsantsan an kiyaye Allah ya mana afuwa shawara ta kenan gare ki yar uwa na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa menene hukuncin sauraro ko karanta kagajjen labari ma'ana novel kenan
duk maganar da ba haka take ba sai wani ya faɗe ta to yayi ƙarya ai haramun ne a ji ƙarya duk abin da ba haka yake ba sai aka kirkire shi aka faɗa wa mutane don a sa su dariya ko a sa su nishaɗi wannan abin da ya sunansa dai ƙarya bai halatta mutum ya karanta ƙarya ko ya imani da ƙarya ko ya yarda da ƙarya ko ya saurari ƙarya ba ya dai zai nemi abin da zai karanta wanda zai masa amfani wallahu alam fahimta ta kenan
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa akan hijabi ne wai mutane suna cin mutuncinta in ta sa hijabi kuma suna ce mata wai kauyanci ne ta daina sawa tace da inda take zaune da wajen aikin ta tace kuma ita tana son hijabin nan shine take take cewa malam dan Allah ya bata shawara wace amsa yace ta dinga wace amsa ya dace ta dinga basu saboda bata jin dadi har bata son ma shiga cikin waɗannan mutane
Allah ya miki albarka Allah ya saka miki da alkhairi kina son hijabi Allah yana son hijabi kina son hijabi Annabi Muhammad yana son hijabi kina son hijabi sifar matan manzon Allah ne suka hijabi da matan kirki gaba daya Alqur'ani ne umarni doka ce ta Allah ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yuzayn wa kana Allahu ghafurar rahima Qur'ani ne Allah ya magana wa annabi da kanshi yace ya gaya wa ƴaƴansa mata ya gaya wa matan shi ya gaya wa matan mu'mini su saka hijabi yayi kasa kasa wannan shi yafi kusa a gane su bara a cutar da su ba yar uwata aikin ki aiki ne na kwarai aiki ne na daidai kin bi umarnin Allah kin bi dokar Allah Allah ya albarkace ki shikenan dan wani baya so sai ki daina shikenan dan wasu suna cin mutuncin ki sai ki daina su fa saba wa Allah suka yi su fa keta dokar ubangiji suka yi suke miki izgilanci wanda wannan izgilanci zai iya kai su ga kafirci kuma sai ki biye su kina jin idan kin daina sa hijabin za su daina tsangwaman ki ne duk wacce take sa hijabi saboda ana cewa ita ba kauya ne kina jin idan kika daina saka hijabi ba za su ce ba kauya ba ce ai abun kauyanci yana nan da yawa in birni ne suke kauyanci to sai kai abu na addini sai aka ce ma kai kauyanci sai ki ce madalla da irin wannan kauyanci muna so mu mutu akan wannan kauyanci dan haka muna ba da shawara kuma muna kira gare ki ki ci gaba da kulawa lallai ki ci gaba da kulawa ki ci gaba da yin hijabin ki daina biye ra'ayinsu kuma kar ki damu da izgilancin da suke miki Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum yanzu da ya musu da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kuke izgilanci hijabi ayar Allah ne umarnin Allah ne umarnin manzon Allah ne Allah ya ce kar ku ba da hanzari kuma kafirci wanda yake izgilanci wa abu na addini kafirci ne mace ta sa hijabi kai mata izgilanci kafirci ne mutum ya tsaye da gemu kai mai izgilanci kafirci ne mutum ya saka sutura ko ya dangala wandansa kana yi masa dariya kafirci ne la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum Allah ya ce ko an dare ka ku bari kun kafirce ma imanin da ki je ki ci gaba da sa hijabin ki yanzu matar da bata sa hijabi ita ce ba kauya ba gidajiya warai kuwa in ba ki sani ba in a garin ku ba haka bane mu a Kano haka ne wanda bata sa hijabi ba gidajiyar mace kenan mai sa hijabi ita ce wayayya ita ce mai mutunci ita ce mai kamala mai mutunci a idan mutane mai mutunci a idan Allah tabaraka wa ta'ala wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah tana so aiwa mazan Hausawa tace jan kunni a kan su daina shiga gurin mata a lokacin da ake biki da sunan waisu abokan ango ne hakan yana faruwa lokacin aure musamman in an daura sai a ci za a je gidan su amarya sai kaga ango sun yi zuga da abokan shi su wajen 20 ko 40 ma su je su shiga gidan mutane shine tabbas
ai muku nasiha kenan
to amana
ni ka san ba fulatani ne ne ani ba ba shi bane in kan bi kullu ai don buru fulful din waye fulful da mace ba sai mazan Hausa ne suke shiga gidan aure ba mazan fulanin ma suna zuwa mazan fulanin ma suna zuwa wannan al'ada ce ta gargajiya a tabi'a ce wacce take ba ta da kyau wai idan miji yayi aure a je a raka shi gidan su amarya a tara mata balagaggun mata ba hijabi ba suturar arziki samari su shiga cikin gida su yi ta kallon mata an zo biki haram ne ba zuwan ne haram ba kai tsaye kallon matan da ake shi ne haram amma inda samarin nan za su shiga kowa ya rufe idansa a yi musu faɗan da za a yi musu ya yi daidai idan kuma samarin nan za su shiga kowa ta sa hijabinta ta lullube jikinta a gaisa a yi raha da zumunci wannan ba laifi amma mata sun ciccire hijabansu suna cin abinci ko sun yi wani zama na banza in dai ka shiga gidan yini irin zaman da mata suke abun ba yi da daɗin gani sai a samu wasu balagaggu wai abokanan ango su rako ango su yi ta kalle ƴan matan mutane su yi ta kalle mata na aure to wannan kallace-kallacen matan da suke yi shine ya zama abun ya zama haram ana ce da shi buɗan kai haka ake cewa Allah ya sa su gane Allah ya sa su gyara sai kuma da kika yi ko tambaya a gaya wa matan mazan Hausa su zai shiga wurin mata to waye kai ki gidan bikin da ake zuwa ana kallon mata sai ki daina zuwa kuma duk mace idan an zo maza za su shiga wurin ta gudu ta shiga daki ta tsuya ko ta ɗauko hijabi ta lulluba jikinta Allah dai gyara Allah ya sauke kawai Allah gyara
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa idan mijinta ya ce bai yarda da ta yi sallar dare ba ko kuma azumin nafila a ranar da yake ɗakin ta ya halatta ta yi masa biyayya
eh za ta yi masa biyayya ai sallar daren sunna ne amma bin mijinta ta yi masa da'a akan buƙatarsa ta ɗa namiji dole ne mana in ya buƙace ta ko kuma in ta tada sallar nan zai iya buƙatar ta buƙatar ta ɗa namiji ga matarsa dole ne ta yi wa mijin biyayya ko azumi ma manzon Allah ya ce kada wata mace sallallahu alaihi wasallam ta ɗauki azumi mijinta yana nan wa zawjuha shahidun illa bi iznihi sai dai in ya mata izini me yasa aka ce kar ta ɗauki azumin nafila sai da yarda kuma da izinin miji saboda a ba wa miji dama ya biya buƙatarsa to haka da daddare in ya buƙace ta yana da buƙatarta tunda ta ce ranar girki to namiji iya tsawon dare tun daga kwanciya har zuwa alfijir sai har gari ma ya waye koyaushe yana iya neman matarsa koyaushe to idan mai iya buƙatar matarsa ne sai ya ce kar ta yi sallah saboda zai buƙace ta cuce mai ɗa'a a lokacin wannan shine wajibi a kanta ba sallan ba amma in baccinsa yake sha yana sharar baccinsa kuma ta san ga lokacin da yake alaka da ita haka kurum baya so a yi sallar shi a gidansa to kar ta yi mai ɗa'a ka tashi sai sallar ta sai ki ce masa in ka buƙace ni dan na ƙararrawa kawai
za ta yi sallar ma ke
sai ka sallame a lokacin da zai shiga mai buƙata ya abin da ya kamata saboda akwai wato wani abu ne dole sai ana tsara ana duban bakin gatari yanzu wani wallahi malam idan shakki ne zai iya hana ta sallan kwata-kwata kuma ba buƙatar ta yake ba wata ta faɗa min ai ta ce haka kawai ne yake hanawa wai ai addu'a nake masa yana so zai ƙara aure ina masa addu'a wai Allah ya lalata abun to sallan ma ba za ki ba ya annabi ya ce mun ga dama ai sallan to kaga wannan ai san zuciya ne ai Allah ganar da mu wallahu alam
Allah ya saka da alkai. Wannan take cewa kanwar mijinta ce aka samu sabani aka dai kama mijin nasa mijinta aka daure shi a gidan yari wajen wata shida. To daga baya wanda ya kai shin sai yake cewa a bashi 20,000 ya yafe masa sauran bashin da aka ke shi. To ita kuma matar ta safe ta ji labari akwai wani mutum da yake taimako. Sai ta je wajen sa tace ya taimaka mata sai ya ce zai ba ta 30,000 amma da sharadin zai lalata da ita.
La ilaha illallah.
Sai ta ce sai ta kiyarda sai bayan kwana uku kawai sai ta yarda ta koma.
La ilaha illallah.
Eh wannan lalatar da ita kuma ya hana ta.
La ilaha illallah.
Kuma ashe ciki ya shiga.
A'udhu billahi.
Aka je asibiti daga baya sai aka ga ciki har wata biyu.
A'udhu billahi.
To shi kuma mijinta wajen wata shida ma yana gidan yaro. So sai dan uwan ta wai soja ne ya tsoratar da ita dai ta faɗi gaskiya da aka faɗa wa mijin. Sai ya ce a zubar da cikin a dafa matarsa asiri. Shine wai abinda ake tambaya akwai aure a tsakanin su? Auren yana nan ko
to wannan dai tambaya dai wa'azi ce kawai. Ya kamata a fushin baki a kan ta. Mace tana cikin mijinta an daure shi akan kudin tara bai kai ya kawo ba. Ta je neman taimako. Mai ba da taimakon ya neme ta. Wannan sai yake nuna mana cewa kenan akwai wasu mutanen da suna ba wa mutane taimako ko suna ba wa mata taimako amma kuma suna lalata su. Sai ku bi hankali. Mata iyayen kwadayi rabe 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 bini bini mun tafi gida da jiwa ne yana raba taimako. To kin ji wata yar uwarki ta je neman taimakon ya tabbata yana ba da taimakon amma ya ce zai ba da taimako amma sai ta ba da mutuncinta. To sai ku kula da shegin yawon neman sadaka da biye biye da rabe rabe wata rana wani zai nemi mutuncinki. Abu na biyu wannan mata tana da tausayi kwarai. Da gidanta aka daure aka latsa ta ta bada mutuncinta don a fitar da shi ta ce a'a. Daga baya kuma ta sake dawowa ta ce ta yarda din ta bada mutuncin don a fito mata da mijinta. Allahu akbar. Ta yi kuskure ba daidai ta yi ba. Bai kamata ta je ta aikata haram don a fitar da mijinta daga kurkukun duniya ba. Na ce kurkukun duniya ai ba mai tabbata. Mai gina kurkukun ma zai mutu wanda ya daure shi ma zai mutu. Bai kamata ba ki je ki ba da mutunci ki dan ki kwato mijinki. Kin yi kuskure. To abun bakin ciki shine. Abun bakin ciki shine ta je ta ba da mutuncin. An yi lalatan da ita kuma ba a biya mata bukatar ta ba.
Kuma ciki ya shiga.
Ciki ya shiga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A wajen gyaran gida an rasa ido kenan.
Correct.
Ta aikata haram, ta aikata laifi. Ta aikata haram, ta aikata laifi. To an je an zubar da ciki. Shikenan. Shi ko mai gidan shi ma mai mutunci mai tausayi. Ka duba yadda ya haƙuri bai sallame ta ba yake zai rufa mata asiri. Allah musu albarka dukansu. Wacce ta yi kuskure Allah mata albarka shi ma wannan ɗin ya yi kuskure Allah masa albarka. To amma ya fifita janibin a rufa musu asiri ya zubar da ciki sai a je a yi istighfari a je a tuba kuma aure yana nan daram da ɗan. Dan mace ta je ta yi zina tana gidan miji ba yana nufin aure ya mutu bane wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana so a yi jan hankali akan mata masu tozarta mazajen su da sabani ya hada su duk irin alherin da suke musu sai su bincike musu. Take cewa ko abu ya same su sai su ce ai bai ga komai ba ma wai har ta kai wani shakikin sa ya mutu abinda take bada labari yazo ya fada masa sai ta ce wai saura shi insha Allah.
La ilaha illallah.
Wai shine ake tambaya ya halatta a zauna da irin wannan matar?
A'a. A'a, ai wannan gaskiya ba aure ne na musulunci. Wannan ba ta son sa gaskiya.
Okay.
Irin mutane ne ina jin dan makale mata din nan. Ka je ka auro mace da bata damu da kai ba ta son ka. tana nufin kada sharri ko yaushe zama da wannan mata ya kamata tuntune sallame shi da bazai iya gyara ta ba matar da take nufin kada sharri matar da take nufin kada bala'i ita ce zaka ci gaba da zama da ita a haka ka sallame ta kawai tun kafin ta kai ka lahira Allah ya sauke Allah ya sauke
Amin wannan tace cewa wai sallar nafila da ake bayan sallar asuba idan rana ta fito daidai wannan lokaci ya kamata a yi sannan wannan lokaci sallar walha take farawa kuma da kuma ƙarshen lokacin ta
sallolin guda biyu ne mun yi bayani a karatu a baya akwai salatu shuruq ita ce sallar fitowar rana ita da mun tana farawa ne daga anya asuba rana tana fitowa an ga rana ta fito shikenan sai a je a sallar raka'a biyu ta sallar raka'a
biyu
wannan salatu shuruq salatu duha kuma ibn qayyim ya kawo a cikin zadul ma'ad yana bayani salatul awabin hina tarmidu al-fisal sallar walaha sallar masu komawa ga Allah shine lokacin da ƴaƴan maruka ƴaƴan maraki dan maraki na saniya kasa ta dan yi zafi in ya taka kasa yana daga kafarsa dan haka ita kamar sallar walaha tana farawa kamar daga irin karfe 10 kaga rana ta fara zafi kadan har zuwa 11 zuwa 11 da rabi duk lokacin walaha ne karfe 9 ma ana iya fara walaha dan wannan lokaci din wallahi alam na'am
wannan yake cewa ya tafi NYSC camp ma'ana inda masu bautar kasa ya je bautar kasa ne inda ake zama a kwana 21 nan yace wata jiha suka je daga da dan nisa dai jihar yace kwanan sa 21 amma duka kasa da suka yi shine ke tambaya hakan yayi daidai ko kuma sun yi laifi
ya halatta babu laifi mutum ya kasaru fiye da kwana 4 kamar yadda malamai suka ba da fatawa daidai ne ba kuskure ya suke ba wallahi alam
wannan take cewa ta rubuto tambaya an amsa mata ta ji an ce idan mutum ya yanke farce ko gashi yana da hiyo ya binne sai take cewa a inda mutum a inda take ita ba kasa ma gaskiya a wajen kuma in ma aka zo kana binnewa zaka zama abin kallo shine take cewa za a iya implosion za a iya tura shi ta ruwa kenan
za a iya tura shi tunda ai kazanta ce gaba daya kuma da mu abinda ake turawa ma a ruwan kazanta ne duka sunan su kazanta ne dai wancan najisa ne wannan ba najisa bane sannan kuma dai karshen sun yi dai ai kasan zai shiga wallahi alam
wannan take cewa ta kasance wai tana jin tusa rihi so idan ta yi alwala idan ta sake alwaran ma sai ta sake ji har sai ta idar da sallah sannan sai wani lokaci sai wata lokacin sallah shine take tambaya menene matsalar sannan kuma tambayar ta tabbata take cewa ake sallah a zaune
to wannan dai ina jin akwai wanda ake cewa sarriha mai larurar tusa mai basir akwai wanda mutum yana zaune kawai sai kaje yana cikin tusa wannan ba lafiya wannan tusar ba ta kare alwala duk wanda yake da larurar tusa yana ta fitar da ita akai-akai ba da control ba da ikonsa ba kuma baya iya matse ta kuma ta zama akai-akai ta zama al'ada to wannan ba laifi ba ne zai iya sallarsa haka kuma ba ta kare alwala da sarsarrif da sarsalbaun duka waɗannan masu matsalar baya hana su ci gaba da ibadarsu su ci gaba da sallarsu a wannan ba laifi ba ne ya ake sallah a zaune mutum yana zama ya naɗe ƙafafuwansa ya shigar da ɗaya cikin ɗaya har ɗaya kenan haka aka rubuta annabi yana sallah sai ya rukuyi yana zaune ya yi sujjada ma sujjadar tafi ruku'in sunkuyawa ƙasa ruku'i a zaune ɗin sujjadar ma iya zaune haka annabi ya koyar sallallahu alaihi wa sallam wallahu alam
wannan take cewa al'adar ta saba tana yin kwana 7 to amma kwana 3 ne yake zuba sosai idan yayi kwana 3 yana zuba sosai ya tsaya sai kwana 2 kwata-kwata bai zo ba amma tana yin wanka a wannan kwana 2 bata yin awa biyu da wankan nan sai jinin ya ƙara dawowa amma an ba ta yi wannan wankan ba to zai kai har kwana bakwai shine sai take tambaya kirgenta da take yi na ya kai bakwai din sai ya cika daidai ne sannan kuma take cewa wani lokacin yana daukewa cikin dare so idan ta tashi da asuba ba ta sanin yaushe ya dauke sai asuba ya dauke ko kafin asuba za ta yi sallar isha'i ne da asuba shine take tambaya
duk macen da take da larurar jini yana zuwa mutakaffa yana yankewa yana zuwa to dan bai dauke bane
to
za ta irga kwana bakwai din ta kawai ta daina sallah ta daina komai saboda wannan dan hutu yake kawai dan kwanakin da yake dan hutu yake duk da akwai wasu malaman da suka ce idan ta ga alamu da suka tabbatar mata kamar ya dauke to za ta yi wannan sallah na wannan kwana ɗayan ko kwana biyu in ya dawo kuma ya sake dawowa to amma dai a duka a cikin kwanakin haila ne idan ta yi haka ba laifi wallahu ta'ala a'lam sai mai ma dai
sallah in ya dauke cikin dare in ta tashi asuba
idan ya dauke cikin za ta yi sallar isha'i mana in dai alfijir bai keto ba za ta yi sallar isha'i wallahu a'lam
to wannan yake cewa wai menene hukuncin cin kuɗin tata ya ce yanzu dai ya daina amma ya tara dukiya mai tarin yawa a wannan harkar yanzu abin yana damunsa
na farko dai tata haramun ne innamal khamru wal maisir wal ansab wal azamu rijisun min amali shaytani fajtanibuhu qur'ani ya faɗa da lissafo waɗannan laifuffuka daga ciki akwai tata yace gazan tace kuma yace aikin shaytan ne Allah ya gumesance shi ku nisanci aikata caca? Ku nisanci cin kuɗin caca. Haramun ne cin kuɗin caca. Haramun ne tara kuɗi na caca. Idan ka tara su ma, kai ƙoƙari, kaga ka rabu da suka nemi na halal, ka ci gaba da mu'amala su. Ba yanda za a mutum ya je saci kuɗi? Kuɗi ne na sata. Wai sai daga baya ce wai ya tuba. Bari ya ci gaba da amfani su. Waɗannan haramtattun kuɗi ne. Aiki ya same ka sai ka yi takhallusi da su da ƙoƙari ka nemi na halal ɗinka tunda kana da ƙashin arziki Allah zai baka na halal ɗin insha Allah wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa da yawa lokaci idan ya nemi matarsa da mu'amala aure aka kurinta ta yi shine yake tambaya wai idan ya mata karfa yayi laifi
bai kamata mace miji ya neme ta ba ta kiyarta hakan ma laifi ne babba dan manzon Allah ya tsoratar akan haka yace koda mace ta tsora cikin ya ne mijinta ya ne mai ta zai ta ga mai bukata a wani hadisi manzon Allah yace koda tana kan abun hawa ya ne mai ta zai yace ta zai ta biya masa bukatarsa abu na biyu bai kamata miji ya mata karfa ba dan zai iya cutar da ita ko kuma tana da wani uzuri ba mamaki tana da wani uzuri ba ta gaya masa ba to amma idan ya tabbatar ba ta da uzuri lafiyar ta kalau ba ta da wani uzuri haka kawai take azabtar da shi take haramta masa haƙƙinsa to ai ba laifi bane idan mutum ya yi amfani da ƙarfi by force ya karɓi haƙƙinsa amma da sharaɗin kai ya cutar da ita kada kuma wajen neman biyan buƙatarsa ya illata ta kuma ya shiga haƙƙinta wannan shine zai zama haram amma yayin da ya neme ta da ƙarfi kuma za ta zo ta sallama ta miƙa wuya to ya neme ta da ƙarfin da ta biya mai bukata saboda wannan haƙƙin nasa dole ne kin da take yi kuma ta bashi haƙƙin sa haram ta aikata to kuma da yaje bai mata ƙarfa ba yaje yayi zina ba to ai kaga wanda ya karɓi haƙƙin sa da ƙarfi a wajen halal ɗinsa akan ya faɗa yaje yayi zina mata ku ji tsoron Allah ku daina irin wannan muguwar ɗabi'a ku ji tsoron Allah ku rinka ba mazaje haƙƙin su dan in ba ku bayar ba Allah zai tambaye ku alkiyama wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa an tura shi service bautar ƙasa ɗin dai shi ma wata jiha da ya faɗa ya ce a yankin kudu ya ce wallahi babu masallacin juma'a ya ce balle na kamsa salawat ya ce su mai da shan giya da zinuba su mai da shi komai ba a taruwan sha da komai a freezer yace da a da giya ake hada shi da a ajiye shi yace dan Allah a ja hankalin mahukunta ta daina tura sulmai wajajen nan saboda yace ana hana su yin addini kwata kwata ana cutar da su
to Allah ya isar da wanga tambaya da wannan bayani ga shugaban ko ince director NYSC kungiyar bautar kasa ta Najeriya Allah ya sa sakon nan ya shiga gare su cikin zukatan su da kunnuwan su da kyakkyawan fahimta kun ji cewa akwai inda kuke tura yara a ƴan musulmi babu inda za su yi sallar juma'a kuma ana mu'amala da abubuwan da Allah ya haramta musu su ci ko su sha ina mu'amala da karnuka da aladu da shan giya ta yanda ruwan da zaka sha ma a firish ana hada shi ne da giya inda gwamnati za ta kula da wannan kuma hukumar da take da daukar nauyin wannan haƙƙi za ta kula da ta taimaka wa musulunci da musulmai duk da cewa na san yana daga cikin manufofinsu me yasa suke tura yara kudu suke tura su ji wani da ba nasu ba saboda ai dukanku ƴan Najeriya ne ka san su san ka ko da addininku ya sha bamban su girmama ba kaka girmama su ko da addini ya sha bamban ka samu wani experience da wani exposure da wani wayewa ta yanda ka je wata jihar da ba taku ba ka je garin da ba naka ba ina jin wannan shine kamar manufarsu na tura mutane to idan yazo zai bayu da matsala haka din sai a gyara kamar yadda aka daina tura mutane wasu gurare da suke da hadari babu security gwamnati ta lura da rashin security ta daina tura yara zuwa wannan har ma wani lokacin zaga ana maintaining yan arewa a ajiye su a arewa yan kudu a ajiye su a kudu to shi ma wannan idan har ya kai ga shi yana cutuwa da addininsa zai iya zuwa gurin wato shugabansa ya kokanta masa ya bashi uzuri ya canja masa amma kuma babban damuwan shine zai sallar juma'a da ba za ka yi ba tabbas akwai garurrukan da ake tura mutum da sunan kwafa ba a sallar juma'a kuma bai da kuɗin da zai je sallar juma'a wani wuri wannan gaskiya ne wannan kuma gaskiya akwai haɗari ƙwarai akwai cutar da mutumin da yake musulmi ne a ƙwarai don sallar juma'a ba babbar ba ƙaramar ibada ba ce babba ce Allah ya sa su gane Allah ya sa su cigaba da kulawa da waɗannan ƴan bautan ƙasa kuma a ba su haƙoƙinsu wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa ko take cewa wai a cikin sallama da ake cewa ta'ala wa barakatuhu yana da asali sannan kuma ko aminu alayka salam da ake faɗa shi ma yana da asali kuma take cewa yin musafaha ba'ana a gaisa hannu da hannu mutum ya gaisa da matar shi daidai yake ladan da zai samu daidai yake da kamar ya gaisa da wani namijin ne a waje
faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu babu ta'ala abinda nassi yazo babu ta'ala a ciki to sai mutum ya tsayo akan nassi shi yake sannan amin wa alaikum assalam amin din kawai addu'a ce ita ma amin din ba ta cikin riwaya da haka me ya kamata a ce wa alaikum assalam daga baya mutum ya iya cewa amin amma na amin wa alaikum assalam baya cikin nassi wa alaikum assalam shi ne a cikin nassi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shi ma kalmar ta'ala dukkanin mu masu kyau amma ba sa cikin riwaya wallahu alam sai me
wai mutum ya gaisa da matar shi kamar ya gaisa
ba laifi mutum ya gaisa da matarsa ba laifi mutum ya gaisa da yarsa ba ya gaisa da ɗansa in dai babu fitina ba laifi kuma za a samu ladan da ake samu in an gaisa da kowa insha Allah kamar yadda hadisi ya zo wanda ya musafa da ɗan uwansa musulmi da musulmi kafin su rabu Allah zai yafe musu zuban su kamar yadda nawawi Allah ya masa rahama ya kawo cikin riyadu salihin na'am
wannan take cewa mijinta ya kasance dan luwadi mai neman maza kenan tace bata taba sani ba sai a kwanakin nan ya fita bai dawo ba sai ta kira wayar shi a tashe shiru-shiru kawai sai daga baya ƴan sanda suka kira ta ta zo police station ai ya je yana kokarin yi wani yaro ne a kusa da masallaci to shikenan dai aka zo aka bada bailin shi dai ya mata alƙawari yace yayi nadama ba zai sake ba kuma tace ba matsala za ta ci gaba da zama da shi shikenan bayan wata hudu sai ta sake kama shi kuma ina maganganun batsar da wani mutumin suna magana akan a samu wanda za a yi harkar da shi tace amma ba yaro bane to shikenan ita da ta ga haka kawai sai ta ce ya sake ta gaskiya ba za ta iya ba shine tace tambaya shin neman wannan sakin suna da laifi a gurin Allah
ko daya ba ta da wani laifi duk macen da ta Allah ya zarabe ta da miji mazinaci kuma ta yi masa na cina ya daina zinan bai daina ba ta nemi saki ba ta yi laifi ba ta hadisin annabi cewa ya yi ayyu mamra'atin sa'ala zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin duk matar da ta tambayi mijinta ya sake ta ba tare da wani uzuri ba ba tare da wani ba'si ba wannan kai akwai ba'si
dan neman maza
kuma ta masa nasiha ya daina bai daina ba maza ki hada kayan ki bar gidan nan ki ce je a wurin mazan da yake nema Allah sawa'i ai ba dadi ma mace tana rayuwa da miji dan luwadi ba dadi mace tana rayuwa da miji wanda yake mazinaci Allah ya raba mu da wannan munanan zunubi
amin
Allah kuma ya kubutar da ke baiwar Allah na'am
wannan take cewa shekarar ta hudu da aure amma ba ta da sha'awa tace tun auren tun shekara daya da yin auren kawai ta daina jin sha'awa kwata-kwata ba ta jin komai tace kuma ba ta da infection ina ga ta je asibiti ne kuma ta sha magungunan infection din to shine take tambaya ko akwai shawara da malam zai bata
eh akwai shawara kwarai da gaske akwai shawara akwai matsalar ciwon sanyi da yake damun mata gaskiya
duk da dai ta ce ita ba ta da shi
ai ta ce ba ta da shi a
sha magunguna
na bature ba to ba maganin bature ne kadai magani ba ki je ki nemo masu maganin gargajiya suna ba da maganin sanyi din nan mai kyau iyayenmu ma mata kakanni suna ba da maganin sanyi mai kyau masana maganin gargajiya suna ba da magani mai kyau a tuntube su a rinka sauraron su Sheikh Dr. Abdul Wahab Bauchi hafizahullah Allah ya saka mai da alkhairi na tabbatar yana da darussa masu kyau fi sabilillah yake yi kamar yadda malamai suke zama suna ba da fatawa ana mai tambayoyi kuma yana faɗan laruri na sha bayani yana bayani akan mace mai magani mai larurar sanyi ta haɗa kaza da kaza da kaza yana maganin kaza kuma alhamdulillah a bisa ilimi suke yi ba bisa jahilci ba amma shi ba allura yake yi ba ba kuma kwayar maganin bature yake ba amma magunguna ne wanda musulunci ya yarda da su da haka a bincike irin waɗannan daktoci waɗanda suke da ilimi akan magani na gargajiya kuma Allah ya sa da za ki samu larurar warakan larurar nan ta sanyi duk matar da ta ji ba ta da sha'awa to ma mamaki sanyi ne ya gama kashe ta gaba daya su matan sun fi kowa sanin ciwon sanyin ai Allah kare mu namiji ma yana iya kamuwa da ciwon sanyi Allah dai ba mu lafiya wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wannan yake cewa yana da wai budurwa amma ba su taba haduwa ba sai dai a hoto a waya kuma ya ce suna waya da mamata ya faɗa mata ma yana so ya aure ta wai dan Allah wata shawara za a ba shi
shawara ta ka hada kayanka kai maza ka jefa ka ganta a zahiri kar ka yadda da hoton waya yawwa kar ka yadda da hoton waya ni shawarar zan ba ka kenan in ba ka ba za ka je ka a tukuyo maka wata mage a kawo maka ta zo sai ta yakushin ka ka je gidansu ka ganta aka annabi ya ce fanzur ilaiha wani ne yazo yana neman mace annabi ya ce anazarta ilaiha sallallahu alaihi wasallam ka ganta to ka tafi ka je ka ganta kullum ka je ka ganta ta ganka kusan juna ka ga gidansu ka ga iyayenta kama ga danginta sai a zo a aure wallahi alam
wannan yake cewa yana sana'ar babban mota ne yace amma mai gidansu yana rike musu hakkinsu su kuma yaran motar da direban sai suke hada baki sai su rage mai suna saidawa shine yake tambaya wannan abin da suke yi na faida man tunda dai ana rike musu haƙƙin su halal ne ko haram
haramun ne haramun ne jama'a in wani ya rike maka haƙƙinka a shari'a fa ba dalili bane kai kuma ka aikata haram dan biyan bukatarka dole ne aikin in ya rike muku haƙƙi ku yi masa bayani ku ce alhaji a ba mu haƙƙin mu in ya iya bayar ku ce alhaji mun daina aikin nan ba maganar satan mai wallahi indina ka tunatar da ni malam shi yasa zaka ga wani lokacin yan trela wasu masu gidajen su suna kuka da su akan satar mai ka duba yadda diesel yake da bala'in tsada yanzu mota fa daga nan zuwa Lagos ko na sai ta sha min naira miliyan 1 yanzu ka dura wa direba wannan ya kai kaya sai ya je ya tsaya a hanya ya tsaya ya yi mai kuma ya bugo maka waya ya ce mota ta samu matsala ta canje man nan alhali shi shanye ma haramun ne satar mai da direbobin manya-manyan motoci suke haramun ne na ce direbobin manya-manyan motoci saboda yawanci su suke satar mai a zauna a dauko galan ko a dauko akwai wanda drum guda fa suke sauke sai za ka yi mamaki mana a tsakiyar daji kawai sai ka ga wani guri baki irin da drum
ko sai wasu suna daga galan
ko ga wasu suna daga galan
tasta
ba ba ci yan trainer ne kurin za su tsaya marasa tsoron Allah marasa tsoron Allah marasa tsoron Allah sai ta tsiyayar man da aka ba su je su kai sai sun je sun sauke suke wai ya ba da shot wallahi haramun kuke ci ku tuba zuwa ga Allah ku koma gare shi haramun ne satar mai da yan trailer da manya-manyan motoci suke a hanyoyi suna cutar da masu gidajensu kuma ko da ku mai gidan baya biyan kashi bai halatta kai masa satar mai ka je ka nema hakkinka ta wani guri ko ka daina aiki wallahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa mahaifinsu bai taɓa taimaka musu ba kuma yana da arziki amma bai bayyace kakarsu ta wajen uwa ita ta ɗauki nauyinsu tun daga karatun ƙur'ani har zuwa boko daga primary har zuwa masters ɗinsu ya ce mahaifinsu sai dai ya tozarta su da cin mutuncinsu da sauransu ya ce suna ƙanana ma har dukan mahaifiyarsu yake yi har ya kai ma sun rabu da wannan mahaifiya shi ne yake tambaya mai rubuto tambayar yake cewa shin wannan ubawai yana da haƙƙi a kansu ya zama dole su yi masa biyayya yake tambaya
to abu na farko dai ina gyara ga yan uwa wanda suka samu larurar iyaye kada mutum ya yarda ya bude baki ya ce wai mahaifinsa bai taɓa masa wani abu ai kana faɗa wannan magana wa an san ƙarya ne yanzu zai yiwu a ce uba ya haife ka a ce bai taɓa maka wani abu ba ai bai zai yiwu ba daidai ba ne akwai abubuwan da ka sani watakila kana yarowa wasu ka sani wasu baka sani ba bai zai yiwu a ce bai taɓa yi ma ba mun nuna gyara ne point of correction abu na biyu kakakku ne take ku
uwar
mahaifiyarsu
fita musu komai hamman
mahaifinku Allah zai kama shi da haƙƙin ku na rashin kulawa da ku na rashin taimaka muku amma kuma kuma ɗin yana da haƙƙi a kanku shi uba da kake gani ko uwa ko baya taimakonka to kai fa dole sai ka taimaka masa kuma haƙƙin kowa daban haƙƙin uba akan ɗa daban haƙƙin ɗa akan uba daban da haka idan iyaye suka ci maka haƙƙi to ba wai kai ma zaka je ka cinye nasu haƙƙin ka kai musu ba dole ne ka kula da iyayenka ka taimaka musu matuƙar kana da hali Ibn Qudama Allah ya masa rahama yake cewa yana bayani akan haƙƙin uba akan ɗa yace matuƙar iyaye fakirai ne ɗa yana da wadata to da cinsu da shansu da larurarsu gaba ɗaya wajibi ne akan ɗa kaga bai yi magana cewa uban nan ya taimaka ma ko bai taimaka maka ba ya taimaka ma mantun da shine sababin zuwanka duniya ai babu taimakon da ya wuce wannan ba shi a wani tsohuwar kama aka samu aka same ka sannan ibnu qudama yayi bayani Allah masa rahama yake a cikin hakkin uba ma fa akan da idan da mu wadaci ne uba zai iya masa lissafi ya ce a duk abin da nake yadda kai lokacin da ka samu wadata ka biya ni kana
cikin
ya halatta uba yayi lissafin abin da ya kashe wada na kudi lokacin yana cikin wadata ya ce ka biya ni duk abin da nake yadda kai amma ba inda da zai ce uba ya biya shi wallahi alam da haka ubanku yana da haki akan ku ko da baya muku komai wallahi ya da haki akan ku har ku kuskura ku mutu ba ku taimaki ubanku ba ku sauke hakkin da yake kanku nan shi ba wallahi alam
Allah ya saka da alkairo ne yake cewa dan Allah a ji hankalin ƴan uwa musulmi lokacin tafiya wai yace misali yanzu a yadda ya fada daga Kano zuwa Jigawa ba a tsayawa a yi sallah wai hasali ma idan kai maganar sai ka ga abin ya zama abin dariya to shine yake to dan Allah a ji hankali
to wannan kasa ce ake rayuwa ba akan karin musulunci ba musulmi ne mu amma ba a respectin doka ta musulunci ba a respectin doka ta musulunci ba a girmama doka ta musulunci to asali dai shi matafi yana da damar hade sallah ya da azhar da la'asar ko la'asar da azhar haka wanda zai je Kano zuwa Jigawa in dai ba bai tsaya ba yana da uzurin da zai in ya je Jigawa yayi sallah azhar da sallah asar ko in ya fito tasha wajen gari ya hada kafin ya shiga mota da aka ce ku rinka saitawa ku sallaku kafin ku hawa mota ko ku bari in kun sauka daga motar ku hada sallolin ku babu laifi ko kuma direbobi ku ji tsoron Allah ku nemi halal din ku ba abin da direba zai ragu da shi idan lokacin sallah yayi ya tsaya ma mu mana fasinja suka tsaya suka yi sallah ba za ka ragu da komai ba wannan hadamar ta zan je ni karo fasinja in dawo ba sai Allah ya ga dama ka dawo ba sai Allah ya ga dama ya samu albarka a cikin abin da kake yi ba wallahi alam
Allah ya saka da alkai wannan take cewa ita ma shekarar ta biyu da aure amma ba wani jin daɗi ta ce shekarar farko wai mijin rarracin ta yake ya tauye mata hakkinta na kwana wai sai ya ce tausayin uwar gidan yake ji kuma ya ba ta hakuri dai ta hakuri yake ta ce shekara ta biyu kuma sai ya fara neman mata ta ce duk wani abu na jin daɗi yana mata amma banda baya ba ta lokacinsa idan ya tafiya ba waya ba wata soyayya tsakaninta da shi ta ce sai dai a gado safiya tana yi zai canza fuska
subhanallah
ya ce kuma wata ɗaya yake a wajenta a wajen uwar gidan kuma ya yi wata biyu ta ce ya gane tana son shi sosai amma ji take wai auren da ya mata kamar na sha'awa ne ta ce gaba ɗaya yanzu za a rikice ba ta bacci wai yanzu
wallahi dole
sai mata mata da shawara
Allah ya yi mata kin aure azzalimi sai dai hakuri ai masa wa'azi a tunatar da shi abinda mijinki yake zalunci ne mijinki ya cuce ki mijinki ya shiga hakkinki amma ki hakuri da dan abin da kika samu shi ne shawara ai kokari a fadakar da shi ai kokari a sanar da shi ai kokari a ciyar da mijinki tsoron Allah a gaya masa abin da yake yi zai kai shi wuta amma ina tabbatar miki mijinki ya zalunce ki mijinki ya cuce ki ya shiga hakkinki ya nuna rashin adalci tsakaninki da abokiyar zamanki ya rage gare ki in kin ga zaki iya jurewa a haka din ki ta hakuri to ki dake ta hakuri ki jure idan kin ga ba za ki iya ba ki ce sauke miki kawai saboda shi ya karya ka'idar dokan auren Allah ya sanar da ku lafiya ku bata miki da hakkinki wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa yana da yarinyar da zai aura amma sun yi test wai dukan su AF ne kuma ya ce uwar gidan sama AF ce suna da yara hudu amma dukan su lafiyayyu ne shine wai yake cewa zai iya auren wannan yarinyar inda iyayenta sun amince
asali ana so miji ya zama lafiyar ta kalau mace ta zama lafiyar ta kalau kuma ba a so ɗaya ya kawo ɗaya cuta yanzu idan suka yi auren na AS to dai zai iya sababa wata matsala musamman shi mijin sababa matar
nan da
zai dan saboda ta dalilin haka dan ya zama bai da lafiya malamai suna ba da fatawa cewa da AS da AS bai kamata su aure ba saboda kariya ne za a iya samun matsala kuma muna ta ganin ƴaƴan da aka haife su da sikila na farko dai ba sa dadewa na biyu ba sa rayuwa mai dadi na uku ga kashe kuɗi da iyayensu da wahala da suke yi to duka waɗannan idan an tattara an duba za a iya samun matsaloli da larururi to bai kamata a yi wannan aure ba idan ka gwada da uwar gidanka kai sikelin ka tsallake to ba lalle wannan kuma kai sikelin ka tsallake da haka ni dai shawara ta a hakura da wannan aure saboda akwai matsala zai iya yiwa a samu matsala wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wai menene hukuncin cin naman mage a musulunci ko Musa Musa bana ce mata Musa ne ko wani abu ne Musa
ai tana da fika ne
okay
eh tana da fika ne to wannan dabbobi masu fika irin wannan shari'a ta hana a ce su wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa a taya shi da addu'a bai taba soyayya ba sai ya fara da wata sai ya fahimci sun jima da wani shine ya koma wajen kanwarsa saboda ya yarda da tarbiyyar gidansu to dan Allah yana so malam okay yana so ya magana da malam gashi nan dai ya turo number waya shi sasha addu'a ya ce dan agajin izala ne shi a fatoskum
Allah ya baku nasara dan agaji Allah ya sa a dace Allah ya sa makarka ce Allah kuma ya taimaka ai injiniya sai ke magana da shi kaji me yake bukata addu'a dai gashi mun buga masa ita
insha Allah
kuma na san mutane masu sauraron mu sun ce amin
Allah ya sa
ta ya fara soyayya kenan malam
eh yanzu ya fara
Allah raba ka da kura eh kaje ka auro wanda za ta zo su shaki ka Allah kiyaye maka na'am
wannan yake cewa dan Allah ku take cewa ayyo iyaye mata da suke kasar Saudiya nasiha akan ƴaƴansu mata da suke aikin kwana ta ce ana zaluntar su ba san komai ba su da iyayen wai sai a kawo musu kuɗi
ai Allah dai sauki Allah sauki yanzu a matan da suke zuwa suke aikin kwanan ne za a wani siya ko wa iyayensu
iyayensu ko dukkan su ma dai
to na farko dai akwai iyayen da Allah ya jarrabe su da shegen son kuɗi da yarinya ta tasa yar budurwa sai a ce bari a mata biza a kai ta Saudiya ta je ta aikin kuɗi da yanda muka sani namiji ne yake tafiya zai aikin kuɗi ya samu dan abin da zai samu amma yanzu ƴan mata kasuwanci yake da su su je su nemo su yi aikin kuɗi su kawo wa iyayensu kuɗi idan ba a ci sa'a ba ma wata ta lalace to iyaye ku daina mai da ƴaƴanku kadarar neman kuɗi a gane me nake nufi mutum ya mai da ƴarsa mace kamar motar haya mutum ya mai da ƴarsa mace kamar baburin haya ta je ta yi aiki ta kawo mai kuɗi kuma ta tafi wata ƙasa da irin bayanan abubuwan da suke faruwa a wasu gidajen na ayyuka ba su da daɗi labarin wasu kuma akwai masu mutunci masu kare mutuncin kansu kamar yadda kullum ana magana ba ana nufin duka sun lalace ba ne wallahi alam Allah ya sa su gyara
Allah ya sa ka da alkhairi wannan yake cewa akan halin da ake ciki ne na harkar siyan abinci a ɓoye a aji sai yayi tsada a ciki yace ya lura mutane da yawa yanzu kusan kowa ma kawai siya ake kuma gashi abincin ana ma fita da shi kasar waje mu kuma nan ba a shigo mana da shi abincin dai sai tashi yake yana ƙara tsada sai yake so malam ya ji fatawar malam akai
to magana ta gaskiya Najeriya dai wallahi muna cikin hadari Allah kiyaye zan faɗa zan maimaita wallahi Najeriya muna fuskantar hadari Allah ya sa shugabannin mu su ji Allah ya sa manyan ƙasar mu su ji Allah ya sa masu faɗa a ji da iya ɗaukan mataki su ji yanda abubuwan nan suka biyo suke tafiya yanzu labarin bai da kyau ka dauki misalin wannan case din da dan uwa ya maka tambaya gaskiya ne tabbas an saka wa kayan abinci kahon zuka yanzu duk wani wanda yake so ya kasuwanci ya samu kudi sai je sai kayan abinci ya boye dan ya tsada ya samu kudi to ba ma na talaka ne damuwan ba na talaka miskini dan ya sai buhu goma buhu biyar ya je ya aje wannan bai zai cutar ba injiniya yanzu masu kudi miliyan 100 kaza suke warewa attajiran mu fa mutum ya ware miliyan 100 kaza ya tura yara ya ce aje a sayo mai duk inda aka ga masara a sayo masa ita duk inda aka ga gero a sayo masa musamman yanzu wai ana tunkaran za a yi azumi wata ila a watan farkon watan March ake ganin za a yi azumi mutane suna ta shiga kasuwanni suna ta sayewa gero suna koyewa attajirin mai kuɗi sto din da ake da su a Damano duk an karbe su haya in anan Kano ne in a wasu garuka ne an je ana ta gina sto ana ta sayan kayan abinci ana koyewa wai wanda yake wannan wai shi zai bude baki ce wai gwamnati kuma tana zaluntar sa shi ma alhali babban wani azalimi ne mai zaman kanshi a ga attajiri ya ware miliyan 500 miliyan 800 miliyan 1000 biliyan 1 ya tura a siyo mara wake yaya za a yi wake ya sauki a Najeriya a arewa yaya za a yi masara ta sauki ya za a yi shinkafa to wannan ma ba shi bane ai ba su ma gaya maka ba yanzu fa abin ya kai ga wallahi a gonarka za a bi ka a ce ga kuɗi nan za a ce kanka ni an yi min haka kar ka dauka wata fatawa ne ni din na an yi min haka amfanin ka a ce kawai za a sai shi ko sare shi ba sai ba to ya za a mu samu wadata da ido na gani wannan ba a boye ba kasuwannin mu na kauye din nan ina wucewa na guri kasuwar kauye akwai albarka tattasai tumatur albasa attarugu da malam abin sha'awa an kakkawo shi amma wallahi malam karka ga motoci daga Lagos motoci wasu za su shiga Ghana wasu za su shiga Kamaru wasu za su shiga kaza kaza yan kasuwa suna tafiyansa suna zuba shi a jefa-jefa a trela ana fita da shi ya za a yi tattasai ya sauki ya za a yi tumatur ya sauki kai wannan fa bai tsaya ba wannan bala'in sayan kayan abinci a ƙoye Allah ya kamu lokacin da yanzu har manajojin banki wasu a cikin manajojin banki wai har manajan banki zai iya daukan kuɗi a banki ya dauki wani an cewa manajan banki zai dauki kuɗi ba kan ya da kuɗin da dauka ba yana juya kuɗi za su je su siyo treloli na kayan abinci su je su dauki hayar su kawai su rufe da suna dan ba da banki su ana ba su ruwa to yanzu ga ma abin da suka samu ba su je su sai kisa ba za ka taba ganin masara ta sauka ba ko ta sauka sai sun sai ta wallahi ko ta sauka sai sun sai ta babban dan kasuwa da yake harkar fetur ko yake harkar mai ko yake harkar kaza ya daina shi ma ya shiga wannan harka me yasa kake ganin tsada ta ki ta kare a yau wannan bala'in na zuwa da dan kasuwa da dan siyasa da ma'aikacin banki da manya-manyan attajirai da ma'aikata gwamnati wallahi yau idan ka je kasuwannin ƙauye gobe Laraba ne ko to duk inda ka sani a arewa kasuwan ƙauye ne da ake sai da kayan abinci wallahi ba masa katsinke motoci za ka gani su zabga-zabga na masu kuɗi attajirai sun shiga da kuɗaɗensu ko ka san cewa malam yanzu har mutum esko da yake ɗauka saboda ya ɗebi kashi yan sanda su raka shi saboda zai je kasuwar ƙauye a boot din a kori kura zai cika da kashi saboda ya sai masarar saboda ya sai waken suya saboda ya sai a shinkafar sannan a cewa ana jin tausayin talaka escort mutum zai tafi da shi ana gade masa da bindigogi ana gade mai kudinsa ya je ya sai su gaba daya to wannan ma bai isa ba wallahi ku ji tsoron Allah zai kama ku manzon Allah ya haramta wannan sana'ar ɗebe kayan abinci a ɓoye haram ne irin wannan riba in large quantity da kuke yi ku saye masaran lardi gaba daya ku saye shinkafan lardi gaba daya ku saye waken lardi gaba daya duk abin da talaka zai ci dan numfasa ya rayu kun je kun saye shi kun je kun boye shi me za ku yi da kuɗi ina za ku kai kuɗi mutum ya tara kuɗin nan kana da kamfanoni kana da ababan hawa kana da gidaje kana da kana da kana da kana da amma wai ba za ka bari talaka ya numfasa ya samu abin da zai ci cikin sauki ba sai ka talautar da shi wallahi akwai masaran da tun ba girbe ta ba ake saye ta gero ko yake magana sa an gaba ka sa gero yanzu sai ban ce ba san ta ba wato sai shi ake ana koyi shi kawai ka san me saboda azumi kuma wallahi ina gaya maka in ba wani taimakon Allah muka samu ba bana ka ji a nawa za a ce buhun gero yan kamfanoninmu da suke muke da su na gida da suke tafiyan shinkafa suna barzawa ana shigarwa kasuwanni da shaguna su ma yanzu warwa su ake rishi saboda ita shinkafa ka san ba ta baci da kawai a kamfani ake siro shinkafa da kamfanin ka da masu gurza shinkafa in sun siyo ta ko sun tura kuɗi aka siyo sai su kawo kamfani sai su gurza ta sai shigar da ita kasuwa sai farashi ya ƙasa to yanzu su kansu masu kamfanonin shinkafan warwasan shinkafan ake da su wallahi akwai kamfanin shinkafan da na sani a nan Kano babban kamfani ne mai kamfani ya ce wallan na daina yin aiki saboda babu shinkafar duk inda muka je an siye ta masu kuɗi ke zuwa su siye sai su siye shinkafar tempera sai su je su ɓoye ta sai a zo a ce wa mai kamfani nawa za ka siya wannan shi ne abin da yake faruwa to wannan ma bai isa ba je ka kasuwar da wanau je ka dukkan kasuwannin nan da ake da a arewa ka ga yadda ake fitar da kayan abinci ake fitar da su waje wannan kuma ba wanda ya cutar da mu irin gwamnati ta ki ta kafa doka a hana fitar da kayan abinci din nan wallahi malam na sani kasar Niger Allah ya dace taimakon su ya agaza musu gwamnatocin sun kakkafa doka akwai kayayyakin abinci da suka ce kar su kuskura su ga wani dan kasa ya fitar da shi kar kuma wani dan wata kasa ya shigo ya siyar musu wannan isi wannan kayan abinci ya fitar da shi in kana so ka ɗebi kaya a banza ka ɗebi kaya arha to ka shigo Najeriya nan Ghana idan ka je akwai kayan da baka ita ka fito da shi ba ko a jaki ko a doki ko a airport akwai kayayyakin abincin da wallahi ba a fitar da shi kuma duk kasar da ta ci gaba kai America kaga America wallahi akwai kayan abincin da ba a fitar da shi to babu kasar da take wargajajjiyar kasa kasar da aka lalata sha'anin ta irin kasar Najeriya da ba doka ba oda haka kurin fa wani bako zai zo daga wata kasa kasan kudin mu ya lalace kudin mu sun zama yayi sun zama kazanta sun zama ba komai ba sai mutum ya zo da karamin kuɗi daga ƙasar Somalia wallahi tallahi idan ya zo sai ya tara tirela amfi da ɗan karamin kuɗi ya kwashe kayan abincin ya je kawai ba da ɗan cin hanci wa jami'in tsaronmu a bakin boda ko yana gingidi ma an wuce da motar ba sa iya hanawa shi yasa yanzu sata ta yi yawa haura gida ake ta yi satar abinci satar kuɗi kwashen waya abin ya yi yawa kai kuma idan ka zo za ka shigo da shinkafa da bindiga za a biyo ka wannan jami'in tsaron da ya bari aka fita da tirela ta kaza din ta kasa da muka noma bindigar nan fata na nan to amma bindigar aikin ta sai in ka siyo kuma za ka shigo da shi kasa to a lokacin za a bi ka da bindiga ku ji tsoron Allah wallahi ku kiyaye da manyanku da ƙanananku an tunkari Najeriya da bala'i na yunwa da fatara da talauci komi ya lalace don Allah mai saurare na gaya ma duk kasuwar da ka sani ta ƙauye da ake siyar da kayan abinci daga yau da ka ji labari ka je ka gani ka ga yadda ake warwason kayan abinci wani dan kasuwa ya gaya mini ya ce su harkar su ne su siya su siyar wallahi malam in ka ji yadda ake warwason kaza ka san kaza wani lokacin an shigo da ita akwai irin yan curi ɗin nan suna warwasa suna karɓa ko to haka ake warwasan motar da ta shigo da wakin soya motar da ciwo da masara motar da ciwo kaza saboda me attajirai sun zuba kuɗi mutum zai iya bada naira miliyan 100 kaza yace ku je kasuwar kauye kaza dukkan masarar da aka zo ku sai ta shi ta ƙara mata kuɗi ku ji tsoron Allah Allah ba zai bar ku ba daka wannan abun haramun ne kamar yadda manzon Allah ya faɗa haramun ne littafan fiqh malamai duk sun yi bayani ka je ka sai kayan abinci ka talauta talakawa yayi matsi yayi tsada ya zama babu shi a kasuwa ka zo ka kama ka zo ka sayar musamman ina magana akan masu yin wannan abun da large quantity masu saya da yawa ba ina magana akan talaka mai zai buhu ɗaya buhu biyu ko wanda ya noma buhu uku buhu huɗu ya ajiye kansa ba shi nake magana ba Allah ya gane da mu
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana so a yi wa mijinta nasiha akan ya dinga adalci tsakaninta da uwar gidanta yanzu haka ta ce a gidansa ta ce a gidan yayarta ta ce wajen wata takwas rabanta da shi ita kuma uwar gidan tana babban gida wai kuma sai ya ce bai da kuɗi kullun haka kuma tana tsoron kar shaidan ya mata illa kullun sai ya ce ba shi da kuɗi ya ki kama mata ma gidan da za
su zo to malam wai ni auren nan dole ne dan Allah ha baya son ta malam baya son ta ya zai je kama uwar gidanta babban gida uwar gidansa babban gida da komai da wata take ya barki a gidan yarki dole ne ta san me yasa take maka wannan fatan saboda mai kuɗi ne wallahi da talaka ne da a kotu zai ba ta takarda ki je ya baki takardar ki kawai ki tafi me amfanin auren da zai aure ki ba zai baki wurin zama ba shi yanzu gidan yayan naki da kika je kika zauna sheke ci da ke sheke ta da ke ka ji ta ce akwai hadari yanzu daidai ne mace ta je gidan yarta ta ce ko gidan yarta ka ga tunda ka ce ta ce maka akwai hadari ba mamaki akwai su alamu da take gani ba mamaki akwai alamu da take gani wannan ba Allah ya zalunce ki ya shiga cinki ya cuce ki auren ba dole bane ki kira shi alaji ko ka sama min wurin zama Qur'ani yace askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhinna haka Qur'ani yace ku zaunar da matan ku inda kuka zauna ke dauke ki kai ki dan uwar gida ya sama miki wurin zama bai da shi dan me yasa zai je ya zai daura auren ki Allah ya ce kar ku cutar da matan ku kar ku kuntata wa matan ku Qur'ani ne wannan ba wasa bane to kin da yabo wajen kusan shekara kina zaune ba wurin zama me amfanin auren me za mu ce miki so kike mun ce miki je ki ƙara shekara guda kina zama ya baki takardar ki ko ya baki wurin zama ki tura iyayenki su kira shi alaji za ka yi auren nan eh kawo wurin zama babu wurin zama ba ta takardar ta duk da ka samu in tana nan a hanya ka zo ka aure ta ni wannan ita ce fatawar da zan iya bayarwa
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah tana so a sata adda Allah ya ba ta miji nagari tana so ta yi aure tace kuma ko saurayi ba ta da shi tace ga sha ta gama makaranta ta samu aiki tace kuma shekarun ta bai wuce 23 ba
Allahu akbar
tace dan Allah mallam ya sa ta da ta ciro da sunanta da number wayar ta
to dan jin ya sai a karbi lambar wannan wayar yarinya nan da sunanta aje dan uwa dai kun ji ga wayar shekara 23 ta gama makaranta ga aiki kuma shekara 23 ba kaga daidai kenan kuma ta gama ba ta taba yin saurayi ba ga kuma aiki tana yi da haka ga kofa a bude bayan mun yi addu'a Allah ubangiji ya aurar da ita ya bata mijin da ya dace da ita Allah ya bata alkhairi to yan uwa ko muna sanarwa duk wanda ya ga ya shirya ya kimta yana son wannan yarinya shekara 23 kuma tana da aikin ta alhamdulillah yazo ya tsaya gaban mu mu bincike shi mu yi masa interview mu tabbatar da ingancin sa mu kuma za mu nemo yarinya da iyayenta insha Allah ita ma mu bincike ta mu bincike addininta da ingancinta a hada su aure insha Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah ya aurar da wannan yarinya Allah ya ce maka mutu
amin amin Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa yana da matsalar fitsari bayan ya yan watannin nan abin ya fara amma ya je asibiti an gwada an tabbatar masa da cewa ba shi da wata damuwa to sai ya amfani da maganin gargajiya amma yace har yanzu yana fuskantar matsala idan ya gama tsarkin ya fara ya alwalai sallah yana cikin sallah sai ji abu yana sauka a jikin shi to shi ne yake tambaya duk sanda ya ji wannan abin yaya zai zuba ruwa ne in yayyafa ruwa ya wadatar ko dole sai ya ya wanke da yana cikin matsala
na farko dai naji tambayar sa ka ci gaba da sallar ka yadda take karka yanke sallah ka ci gaba da sallar ka abu na biyu tunda har ka je wajen likita ya ce maka lafiya ka kalau ba su gano komai ba to ba fa fitsarin ne yake zuwa masa ba shedan ne waswasi ne yake zuwa mai akwai shedan da zai sa maka kai kamar kai tusa wani shedan ya sa maka ji kamar fitsari yana diga maka wani lokacin har sanyi sanyi zaka ji don haka ka ci gaba da sallar ka haka kawai ka yawaita karanta falaki da nasi ka yawaita karanta surah al-baqara shedan da yake tattare da kai Allah raba ka da shi na fi zaton cewa shedanu ne aljanu ne a tattare da kai amma ba wani ciwon ne tattare da kai ba kuma idan har ka ji fitsarin yana diga na zuba to lallai akwai wata larura ba zai taba yiwa a ce haka kodar kana tsaye da shi ka zo ta da sallah ba kuma fitsarin ya rinka zuwa to in dai har yana zuwa din to akwai matsala kuwa to likitan da ya gaya maka baka da matsala shine mai matsala idan ko baka ga fitsarin yana zuba ba to lafiyar ka kalau shedan ne kawai yake damun ka dan haka ka kula da wannan ina maimaitawa in har kana zubar da fitsarin kuma likita yace baka da matsala to shi likitan shine mai matsala bai iya aikin sa ba dole sai an gano me sababi dai kenan idan kuma baka ga fitsarin a zahiri ba kuma sai ka zo sallah kake ji to kar ka bata lokaci shedan ne kawai inshan waswasil khannas shedan ne yake maka waswasi kawai ka ci gaba da sallar ka ko me zaka ji kawai kai sallar ka haka ka ƙaryata shedan din zaka ga ya rabu da kai zuwa wani lokaci insha Allah ta'ala kaga mu da ciwon waswasi ne kawai Allah iyaye ma wallahi alam
Allah saka da alkhairi wannan yake cewa yana da makoci malamin makaranta allo ne yake farkon zuwan sa unguwar yana bin sa sallah sosai kuma daga baya aka ce masa ai mutumin yana duba kuma daga bakin dan sa yaji magana shine yake tambaya zai iya ci gaba da bin shi sallah musamman ta asuba yake babu wani masallaci a kusa da su dai masallacin da yake zuwa ba fitowa suke ba kullun ya zai yi to yanzu
to shi dan mutum asali mutum musulmi ana zan su sallah musulmi wanda aka tabbatar musulmi ne to wannan labari da aka baka cewa yana duba idan ka gamsu ka yadda cewa yana duban kenan boka ne to bai halatta ka bi sallah ba to ya danganta da chain of narration din
dan sa ne ma dan mutum ne dan boka
to khalas to tunda dan sa ne dan sa ma zai yi masa ƙarya yi ba mamaki ko kuma wata ila bai ma san duban bai ce yana duban ko wani abu yake yi daban ya ce masa yana duba kawai dai amsar ita ce idan har ya gamsu cewa wannan mutumin dan duba ne boka ne to bai halatta ka bi boka ba sallah bokan da aka ce in ka je wajen sa ma sallar ka kai kanka ta kwana 40 ba wanda ka bi shi ba sallar ka ta previous sallah da ta wuce kwana 40 ta zube gaba daya ya zai zo wuce ka bi sallah kar ka bi sallah ka nemi masallaci sai sallah in babu kai sallar kai dai ko kai da matanka a gida she fu maka alkhairi lalle bai halatta a bi boka sallah ba kuma daga nan nake kira ga yan uwa wadanda suke gina masallatai suna bada masallatai ku sani cewa amanar Allah ce akan ku ba a bada masallaci sai ga musulmi cikakke ba a bada masallaci sai ga wanda aka tabbatar ba matsafi bane ba boka bane ba dan bid'a bane ba duk wanda yake aikata waɗannan shirka bid'a bokanci ba a bashi masallaci dan bai cancanta ba a samu kasurgumin dan bid'a mai saba wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a dauki masallaci a bashi wannan ba daidai bane sai dai ya je ya ja ƴan uwansa ƴan bid'a da suka yi imani da bid'ar sa suka yarda da shi amma a zo unguwar musulmi waɗanda suka ba su gamsu da bid'a ba ba sa yarda suna ganin bid'a sabon Allah ne saba manzon Allah ne kuma a zo a nada musulmi wanda yake dan bid'a ne wannan zalunci ne musamman a tajirai mutum ya gina masallaci ya kashe miliyoyin kuɗi sai kaga ya dauke masallaci ya ja ba wani boka ba ko bincike ba sai aka ce wajen miliyan 100 a masallaci kuma wai ka kasa yin bincike akan limamin da zaka bayar kai yanzu akwai riba idan ka bawa limamin da zai kashe ma masallaci mutane yanzu duk sun waye fa ba wani limamin da zai zo a tabbatar boka ne a ci gaba da bin sallah in masallacin dinari ne wallahi ba za a ci gaba da yin sallah a ciki ba da haka kula da wannan abu yana damun mutane ka ga masallaci iya masallaci amma in ka duba limar da sai ga wani matacce ne aka saka bai da aqida ko kuma kawai a dauki mutum kawai bai iya karatu ba baya iya karanta fatiha daidai yanzu dan Allah larura ne kuna da hujja a wajen Allah ku dauki masallaci din gurungun ku ba wa limamin da bai iya karatu ba ko ya zama bai da akida mai kyau ko yana tsafi ko yana binne-binne ko yana wani surkulle kuma ku dauki masallacin Allah ku bashi ya samu salawa da yau mutane juma'a wanda shi karan kansa in yayi sallar ta saba Allah baya karba ba daidai bane kuskure ne wannan ko a ma'aikatu ko a anguwanni ko a ina ne dole ne wanda zai limanci ya zamanto mutum mai tsarki amintaccen mutum wanda aka tabbatar duk wasu abubuwa da ake aikatawa da shirka da bijiyoyi da tsatsatsafe baya aikatawa sai a ji abi sallah amma matukar ka tabbatar da limamin ne yana wannan abun a ko ina ne duk sallolin ma kanka bi sallah ka je ka nemi wani masallaci kai sallah inda ka gamsu wannan amma dole bane sai kai sallah masallacin gwar ku ai idan tarkace aka samu a masallacin uwan ka tsallake shi ka tafi ka samu wani idan kuma babu kai sallar ka a gida kana da uzuri a wajen Allah saboda an saka maka mutumin da baka yadda da imanin sa ba yanzu zaka je tasha ne baka yadda da direba baka je ka shiga motar sa sai bai zai yi ba wallahu ta'ala a'lam Allah ya mana afwa
tambaya ta karshe take cewa wani ne yake son ta tawaya ne shi ma dai su suka fara soyayya sai yake ce mata yana da aure kuma da kannan sa dai nauye-nauye dai ta lura kamar nauye-nauye zai masa yawa in ya aure ta so ita kuma sai ta yanke shawara ta ce masa ai ba mata da lafiya sai kina ce ita yace dai a hakan zai iya auren ta
wakale mata kenan
ta ga dai ita tana tsoron kai ya je ba zai iya daukan nauyin ta ba kawai ma dai a ƙarshe ta yi blocking dinsa to shine yanzu wai take tambaya Allah ba zai kama ta da hakkin ƙaryar da ta yi ba da sauransu da kuma blocking din nasa da tai in ta rabu da shi
blocking dai ba ki da wani laifi dan kin yi blocking dan ba dole ne sai kai magana da mutum ba duk wanda ifici ne ke dame ka sak da bulo da siminti har da tile ma ka kibe shi dan ba dole bane sai mutum ya maka magana wanda duk ba ka san jin zancensa ka dakatar da shi wannan ba laifi bane san wanda zai matsanta ma zai shiga rayuwarka zai takura maka ko kuma zai cuce ka ka rufe shi ka kife shi ba block ba fa hadda siminti da rodi da dutse ka toshe shi ba laifi bane ka ji daya laifin ta shine ƙaryar da sai me na ƙarya akwai auren dole ne yalla bai Allah ya ma albarka kai mutum ne kwarai kammalallen mutum mai mutunci amma ai mun afuwa zan yi addu'a zan yi addu'a in dole da yabo ki ce ban gama addu'an ba ina ji tai da
wani ma ta istikara amma dai
wato sai ta gaya mutum ya roki Allah gaskiya hankali na bai kwanta ba tarki ce ba na son ka a ba a ce wa namiji ba a son ka saboda fitina na roki Allah hankali na bai kwanta da abun ba jin mai hankali ya san cewa me ba a gamsu da shi ba to ki je ki istighfari da kike ƙaryar sakila dan kada Allah ya jarabe ki da sakilan ko kuma ya yanki wallahu ta'ala alam Allah ya gane da mu
to masu sauraro duka anan muka zo karshen wannan shiri muna godiya ga wanda suka dauki wannan shiri kai tsaye akwai Salisu Muhammad Nasir Karaba da kuma Ahmad Ibrahim Muhammad kuma kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku ta group na WhatsApp na Malama Hafsat sannan kuma za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku ta kan shafin Facebook da Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya da TikTok shi ma Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya ko ta page din Injiniya Abdullahi Adam Musa a Facebook da TikTok kuma kada ku manta za ku iya turo da sakon dai akan lambar waya kamar haka 0808945565 sakon karsa kwana ko kuma WhatsApp insha Allah so in Allah ya yarda sai Allah ya kai mu sati mai zuwa mallan zai rufe mana addu'a da wanda suke turo da addu'o'i da wanda suke kallon mu kai tsaye da Allah ya biya musu bukatun su Allah ya amsa mana
to jama'a duk wanda ya turo mana da takarda ko sako na bukatar addu'a muna masa addu'a Allah ubangiji ya biya masa bukata dukkan mu mu ma nan gaba ɗaya Allah ya biya mana bukatun mu ni ma mai karatu ina da tarin nawa bukatun an dai riga ni ne faɗa kawai amma ina fatan mu tunduma ciki gaba ɗaya Allah ya biya mana bukatun mu Allah ka mana rahama Allah ka yafe mana Allah ka sa mu cikin imani yan uwan mu da suke jihar Sokoto Kebbi akwai wata al'umma da ta fito ana ta faman kashe mutane da firgita mutane muna fatan Allah ya kawo karshen wannan fitina
amin
wannan jihohi namu da suke faman tashin hankali Allah ya yi musu mu ma Allah ya kara mana lafiya zaman lafiya duk wanda yake nufin mai fitina a wannan ƙasa ta Najeriya Allah ka fitine shi
amin
Allah duk wanda ya dame mu ko yake niyyar ya dame mu a wannan ƙasa ta Najeriya Allah ka dame shi
amin
duk wanda yake niyyar zai famu cikin kunci cikin matsi da rashin tausayi ubangiji Allah ka fara zai famu cikin kunci da matsi ya kasa fahimta inda zai sa gaban sa ya Allah ka ba mu abin da zamu ci duk tsada ka ba mu abin da zamu sha duk tsada ka ba mu wadatar da zamu biya wa kanmu bukata ya ubangiji ya Allah ka raba mu talauci Allah ka raba mu da matsin rayuwa Allah ka raba mu da yunwa Allah ka ba mu ikon daukar nauyin kawukan mu Allah ka ba mu ikon daukar nauyin iyalan mu da ƴaƴan mu da iyayen mu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yafe musu wanda suke rayi Allah ka sa cika da imani Allah kai mana arzikin lafiya da zamu bauta maka ya rabbi cututtukan da suke damun mu da wanda muka sani da wanda mu sani ba ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ka warkar da mu marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya masu lafiyan Allah ka ba su lafiya Allah kada ka darbe mu da ciwon da zai hana mu bauta maka ya Allah Allah kada ka darbe mu da ciwon da zai hana mu bauta maka ya Allah
amin
Allah kada ka darbe mu da ciwon da zai hana mu bauta maka ya Allah
amin
Allah kar ka darbe mu da talaucin da zai samu bar imani gare ka ya Allah
amin
ya Allah duk halin da ake ciki Allah ka ba mu yadda zamu rayu
amin
ka rufa mana asiri ka riko da hannunmu Allah ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah Allah ka ba mu shugabanni masu tausayin mu ya ubangiji duk abin da za a shirya mana zai kuntata mana Allah ka rusa wannan al'amari ya Allah duk shirin da za a kasan nan zai cutar da talaka talaka zai shiga matsi zai wahala ya Allah kada ka ba su damar yi ubangiji duk wanda yake nufin mu da tada mana hankali a wannan ƙasa Najeriya Allah 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 ka kawar shi ya huta ubangiji ka zaunar da mu lafiya ka kwantar mana da hankali waɗanda suke damun mu daga ƙasashen waje wanda muka sani da wanda bamu sani ba ubangiji tabaraka wataala Allah ka dame su suma
amin
Allah ka sa mu su firgici Allah ka ci gaba da rike ƙasar nan a matsayin ƙasa ɗaya ka ci gaba da kulawa da arzikin mu ka ci gaba da kulawa da kasuwancin mu ka ci gaba da kulawa da shugabannin mu ka ƙara musu tsoron Allah ka ƙara musu tausayi ka ƙara musu jin ƙai ka ƙara musu tunani ka ƙara musu sani ya kamata halin da ƙasar nan take ciki mara daɗi ya ubangiji kai mana maganin wannan larura halin da wannan ƙasa take ciki mara daɗi ya Allah ka yaye mana wannan bala'i ya Allah mutane suna kuka ya Allah mutane suna kokawa ya Allah mutane suna kokawa Allah Allah la tu'akhidna bima fa'ala sugha'u minna Allah kada ka kama mu da abin da wawayen cikin mu ke aikatawa ubangiji Allah ka duba halin mu ba dan halin mu ka yaye mana Allah ka duba yanayin da muke ciki Allah ka yaye mana Allah tsadar da ake ciki matsin da ake ciki fatarar da ake ciki ya ubangiji Allah ka yaye mana Allah ka bamu abinci Allah ka bamu abinci Allah ka bamu abinci Allah ka bamu abin sha Allah ka bamu sutura ya Allah ka sa mu karfin abin da zamu ci ka sa mu karfin abin da zamu sha ka sa mu karfin abun hawan da zamu rayu ya ubangiji ka sa mu karfin suturar da zamu saka ya Allah ka suturta mu Allah kada ka kunyata mu Allah kada ka tozarta mu ya Allah kai mana zabi mai kyau cikin shugabanni Allah kai mana zabi mai kyau cikin shugabanni Allah kai mana zabi mai kyau cikin shugabanni ka sa mu su tausayin talakawa ka sa mu su jin kayan talakawa Allah ka sa mu su kishin samar da zaman lafiya a kasar nan ubangiji Allah ka kwantar da hankalin mu Allah ka kwantar da hankalin mu Allah ka yafe mana zunuban mu Allah ka jigan iyayen mu Allah ka rangwanta mana Allah ka inganta kasuwancin mu Allah ka inganta damanar mu Allah ka inganta ayyukan mu na gwamnati ubangiji Allah ka inganta ayyukan mu na gwamnati Allah ka inganta sana'o'in mu Allah ka inganta sana'o'in mu Allah ka ba mu rayuwa mai dadi Allah ka ba mu rayuwa mai inganci Allah kar ka bar mu cikin wahala Allah kar ka bar mu cikin matsi Allah kar ka bar mu cikin kunci Allah ka ba mu ikon gyara halayen mu Allah ka ba mu ikon gyara halayen mu Allahumma aslih lana halana Allahumma aslih lana ahwalana Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawm alkafirin Allahumma inna nas'aluka aljanna wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal Allahumma astur awratina وامن روعاتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا رب احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا رب احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين akwai yan uwan mu da ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya akwai ɗaya daga cikin manyan malamai a wannan ƙasa Sheikh Dr. Abdul Salam Shisu bashi da lafiya yana kwanci a kasan Misra, Allah ka bashi lafiya.
Amin.
Allah ka bashi lafiya, Allah ka bashi lafiya, Allah ka bashi lafiya. Allah ka bashi lafiya, Allah ka bashi lafiya. Da sauran malaman mu da basu da lafiya, Allah ka basu lafiya, Allah ka basu lafiya. Da iyayen mu da basu lafiya, Allah ka basu lafiya. Rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.